Manunia. Akadai ku gaban majalisar da tidai yayi sallamar sakin kujerashi a dare lokacin da aka tsaya daga cikin sabbin gwamnonin Najeriya na wani kwatance.
Babu shugaban Najeriya tun daga 1999 wanda ya sa hannu fiye da dokoki 75 a cikin shekara 8.
A kwana 100 zamu yi abin da zamu yi, amma dan kace wai a kwana 100 nayi gina kaza ai ba wannan ban yarda da kuma gana kwana 100.
Sai ita kungiyar da tawon arewacin Najeriya ga wa ƴan masarautarin Najeriya take cewa suna da cikakken ƴancin zaɓe shugabannin su saboda kada su bari wani ya kwace.
Kada su yarda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ce sai shugabannin da shi shugabacin yin su so su ne za su yi shi.
Game da maganar cire tallafin mai a Najeriya kuwa manyan ƙasa da masana ne ke ci gaba da baje bayani a fayyace.
Za ka je Nijar ka sayi mai a gidan mai naira 550 ko 600 a lita, amma na bumburutu ya fi wannan na gidan mangana saboda na bumburutu daga Najeriya ake kawo shi.
Za ka an ce ana son lita miliyan 100 biyu za a zo a ce litre miliyan 60 da wani abu saboda karin da ake akan yawan litre da ake sha shi yasa gwamnati take ganin abin yayi mata yawa.
Waɗannan fasomin ta muka taɓo cikin tarin miliyan da za ku yi a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke warware batutuwan da suka rikirkice. Shiri na 121 cikin jerin jigiran manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ya bashi gindin zama a hukumance. Ku dake dai kuma tun kafin aje mukamin shugabanci masarjan tarayyar Najeriya hukumantan shugaban masarjan tarayyar Najeriya Sanata Amallo ne ya gaya wa duniya irin kokarin da suka yi lokacin da ya gana da ƴan jaridu a cikin
mun samu haɗin kai a junanmu mu ƴan majalisar dattawa na wannan lokaci. Kullum muna tunanin me za mu yi saboda alayar ƙasar nan tamu. Haka nan kuma mun samu fahimta tsakaninmu da su ɓangaren shugaban ƙasa zamanin shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wannan kuma fahimta ne wanda ke mun same shi saboda kowa yana kallon ɗan uwansa da mutunci. Duk abin da muka kokarin mu yi suka mara mana baya. Kaga misali lokacin da muka ce za mu mayar da aikin kasafin kuɗin nan mu dinga gama shi kafin kowane wata ƙarshen Disamba. Shugaban ƙasa wannan lokacin da bacin sa yace to duk wani minista ba zai fita daga Najeriya ba har sai ya zo majalisa ya kare ko kuma ya budget defense kafin ya fita daga Najeriya. Kuma mu ma mun mara masa baya gurgurdan hali. Mun yi aiki akan dokoki fiye da 112 wanda ya sa hannu. Babu shugaban Najeriya tun daga 1999 wanda ya sa hannu fiye da dokoki 75 a cikin shekara 8. Saboda haka mu muna jin daɗin aiki da muka yi da ku ƴan jaridanmu da kuma aiki da muka yi da ɓangaren shugaban ƙasa ko kuma ɓangaren zatarwa.
Ba baƙon abu ne musamman dai a Najeriya duk lokacin da aka zaɓi sabuwar gwamnati akan fara ƙididdiga cewa wai mai ta iya yi wa al'umma ne cikin kwanaki 100 a taƙaice. Sai dai kuma sabon gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya ce ƙaddamar da ayyuka cikin kwanaki 100 wani abu ne da ya kama da ɓarin zance.
Wani ba wata da maganar kwana 100 ba, dukkan mutumin da yake serious person ya san abin da yake yi. Kwana 100 ana maganar planning, ya za ka yi wancan, ya za ka yi wannan. So zancen ka ce a kwana 100 ka fito da wani abu ne ban yarda da yaudara ba, ba na kuma so in yaudara kowa. A kwana 100 za mu yi abin da za mu yi, amma dan ka ce wai a kwana 100 na yi gina kaza ai ba wannan ban yarda da kuma maganar kwana 100 ba. Gwamna ba da ai mai gidana ne, a matsayin sa kuma na mai gidana definitely duk ɗan kirki zai kwaiwaci mai gidansa akan shawara. Saboda haka ne a kullum za mu wayace shi akan shawara, kuma shi na san mutum ne wanda yake a koyaushe yakan duba abubuwa yadda suka kamata. A wani lokacin ma kuma sai a je kai abin da ya dace, kuma in kana ba da shawara wanda yake ta yi daidai zai ce maka yayi daidai a je a ci gaba. Idan ya ga ku su da ce a wani inda za a yi haka za a yi haka, amma mutum ne wanda ba zai taɓa yin su sai ya ce dole ku yi kaza, dole wannan nake so ku yi ba, ba zai yi wannan ba.
Ya aka tarar da alƙalami.
To alhamdulillah mu dai a jihar Jigawa da ta kowace jiha ƙarancin bashi a Najeriya, kuma yana nan har yanzu ina jin min position din bai canza ba.
Sai dai kuma game da maganar zaben zakulo shugabannin majalisar ƙasar da yanzu ya dawo ake ta cece ku ci. Mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya Dr. Hakim Babu Ahmad ne ya ce ai haramun ne ɗana ɗaurin tunkuɗa ƴan majalisar ƙasa zuwa zauren majalisar a karkace.
Wannan mataki da gwamnatin jihar ta ɗauka na cewa ita za ta ƙaka ba ma ƴan majalisa shugabanninsu ba daidai ba ne. Na ɗaya dai majalisa tana da ƴancin kanta, an nesanta ta da ɓangaren zartarwa. na biyu kuma wakilan mu ne mu muka zabe su kuma daga lokacin da muka zabe su muka turo su Abuja da ɗan majalisar dattawa da ɗan majalisar wakilai amana muka ba su sun san duk irin siyasa duk mutum-mutum siyasar Najeriya amma ba su zo nan kuma ba kaman yara a kira su a ce musu aikin nan naku ba za ku fara ba sai ga na ga shugaban ku can an kai wannan mukamin nan sannan ga sunan ma wanda za a yi shi wannan ba daidai bane kada su yarda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a cikin sai shugabannin da shi shugabatin da yake so su ne za su yi shugaba
dukkan su ɗayan jam'iyya ne to baka ganin ya kamata koyaya su yi wa jam'iyya biyayya
a ga jam'iyya ɗin ke cewa fa jam'iyyoyi da yawa masu fara wakilan nan yanzu daidai ne a ce jam'iyya ɗaya za ta ce ma dukkanin wakili dole sai ka bi abin da jam'iyyar ta ce take so a kin gare kamata
tun bayan sanar da zari hannun gwamnatin tarayyar Najeriya akan maganar tallafin mai wasu suke ganin talakan Najeriya ya biya firgici sai kuma sanata Ibrahim Hassan Hadeja ya ce cire tallafin man ne mafitar da zai toshe ramin rarike dukiyar Najeriya da ake yi a sirrance
GMB na MPP ya mun gurfana da shi anan shi mun yi man fetur din da Najeriya take dora mu wannan tallafin tana shigo da shi daga nan har Sudan ake kaiwa har Sudan ki tsallaka Niger za ka je Niger ka sayi mai a gidan mai naira 550 ko 600 a lita amma na bumburutu ya fi wanda na gidan man a rasuwa da bumburutu daga Najeriya ake kawo in kika tafi yanzu ki tafi DPR ki dauko wato kididdigar gidajen mai independent da suke kusa da border sai ki tadda daga jibiyar zuwa katsina gidan mai ya fi 30 kuma gidan man nan wata kila bai taba sai da mai ba amma da zaki je ki bincika sai ki ga kowanne ana masa allocation na tanka biyu zuwa tanka uku duk wannan fita ake da shi mu muke ba Niger ki je ki tambaya Kamaru adadin motocin su adadin man da suke shigo da shi ki tambaye Niger kamar yake ne har Sudan to da haka ai ba mu ne muke cin gaji tallafi da ake ba kawai yan kasuwa ne suke cin gajiyar sa tsakani da Allah kuma diesel wato gas da aka cire tallafin sama da shekara hudu daga Nanzur duka wayannan sun fi nasaba da hawa farashi amma su cin gajiyar cire su
to sai dai kuma masana tattalin arziki din su Dr. Ismail Muhammad Ancho na kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Najeriya da ke shugabancin kwamitin yaƙi da hancin rikawa a wannan kwaleji ya ce tallafin man fa na cikin nuku-nuku da nunkufurci ne shi yasa abubuwa suka bi suka sukurku
abin da ya kamata gwamnati ta yi maimakon a cire tallafin mai farko shi ne ya kamata a tantance lebar litan man da ake sha a kowace rana saboda babban matsalar da ake samu kenan za ka ga an ce ana shan litan miliyan 102 za a zo a ce litan miliyan 60 da wani abu to ya kamata a tantance shi ta nan za a gane yawan tallafin da ake badawa saboda karin da ake yi akan yawan litan da ake sha shi yasa gwamnati take ganin abin yayi mata yawa na biyu ya kamata a ga cewa nawa yawan kuɗin da za a tara daga farkon shekara zuwa ƙarshen shekara sanadiyar cire tallafin nan sai a duba bangarorin da ya zama ya yi mutane illa misali a ce wannan cire tallafin zai shafi rayuwar mutane ta bangaren lafiyar su saboda zai shafi farashi na maganin asibiti zai shafi farashi na maganin abinci zai shafi farashi na maganin muhalli da sauransu to in har an yi to sai a ga to wani irin tallafi za a bada ta wannan duka bangarorin da zai shafi al'umma gaba daya saboda an zabi gwamnati ana ganin al'umma suna canza su samu sauki sai kasance an saki bijirwa da wannan al'amarin ko da gwamnati tana da hujjanta to amma a hakikatan aka duba za a ga al'umma za su cikin wani hali na wahala
menene ra'ayinka game da dagewar da wasu ke cewa ko da za a sha azabar ya zama dole a tafi haka
ne ban yadda da wurewa haka ba saboda kenan idan gwamnati ba za ta iya ba al'umma kenan sune za su dauki nauyi ai idan ana magana cewa ana fita da mai din wadansu kasashe na makwabta muna da jami'an da ya kamata su hana wannan idan ana ce akwai wadansu al'umma ne ko wadansu ka ba gwamnati ya kamata ta kafa hanyoyi ta yadda za a binciko wadannan mutane ne don taimaka ganin su sannan kuma a tabbatar da cewa matatun mu suna aiki ko da ba za a sayar da shi da arha amma zai zama maimakon a fitar da danyen man kasashen waje sai zama na cikin gida ne ake fitar da shi ta yadda kasa za ta dinga samun kuɗaɗen kasashen waje wannan zai sa darajar naira ya farfado sannan kuma tattalin arzikin kasa din ya farfado shi ma
to duka duka iyaka batutuwan za mu yi bajan muku kira a cikin shirin manuniya na wannan mako sai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu da bibin da bai mu da bi ko cewa kwanakin da aka kike musu fa suna ƙara zanzarewa saboda haka ya zama wajibi su jajirce domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 1449 ne ga dukkanin masu madafin ikon su yi sallamar sakin kujerun da burin su kullun shine su zarce kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro miliyan da kuke ji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin Jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudanar dawo da miliyoyin da su ne wannan shiri ya yi fice. Ni Isa Lord Ikara da kan shirya gabatar da nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya.